Manunia.
Ganin manyan jami'an gwamnati gaban kwamitin majalisar dattijan tare Najeriya da ke bincike ya kai matukar da ƴan majalisar ke ganin a gaskiya fasin gaji da wannan walawala
da shugaban NNPC da shugaban NUPRC da na immigration da duk wanda na lissafa nan dan aikan shugaban kasa ne goben ya tashi ya ga dama duk zai kore su mu kuma ba mai koran mu
game da maganar matsalar tsaro a arewacin Najeriya kowa shi shugabannin arewacin Najeriya nake cewa sallah ce kawai ake ta faman yi babu alwala
yanzu ana saida makamai da harsasai kamar yadda ake saida gada a arewacin Najeriya wanda bai kamata ba
muna so ayuwa rashin tsaron nan zobe yadda duk dan ta'adda ya zaga zai samu an shirya za a dakile
shi kuwa shugaban wata kungiya a Najeriya da ake kira One Voice Comrade Abbas Abdullahi ya ka sai cewa yake hukumar custom a Najeriya fa ta kawo sauye-sauye da taba suka iya yi wa kasar illa
an samu ci gaba wanda ya wanzar da alheri ga kasa musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma tara abubuwan da kasa take da bukata da hanyoyin shige da fice na kasa musamman bodoji irin na Sokoto, Kebbi da kuma ainihin Lagos
wadannan ba so mun taɓa tattaɓa cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk asubahin Juma'a bayan kun fito sallah shiri na 189 cikin jerin shirin manuniyan da kan warware muku dukkanin wata kullakulla mai yuwa kullun kuma amma na kwankwasa kofar kwankwasar juna tsakanin jigajigan jam'iyyar PDP a kasa yasa gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya goge ministan Abu Abuja an yasa weekend da yace ya lura da yafi tsilla
muna sa masa wuta ne shi ma zai samu to yayi magana ne na fushi kuma sai ya samu muke na almara saboda bai kamata a mai da fushi da fushi ba mu ba mu abu saboda ga ba saboda wani abu mu muka ce aboki kan mu haɗe ne kuma shi din ba muna fata zai duba cewa ba mun ji mun kishi bane abokin mu ne kuma dan uwan mu amma idan aka ce abu ba daidai bane ba daidai bane mun aka ce abu ba haka yake ba tsari to ba tsari yake ba ba za ka ce a lokaci daya ka ce za ka zama akuya kuma ka zama rako ba ba za ka zama PDP ba ka zama APC dole ne a dauki matsaya
sai dai kuma shi shugaban kwamitin majalisar jan tare na jan da ke bin diddikin yadda ake kashe kudin gwamnati sanata Ahmad Ali Wadada daddagewa yake cewa a gaskiya alamu sun nuna akwai wata badakala
akwai office din accountant general akwai Nigerian National Petroleum Company NNPC akwai office din arajin kasa gaba daya wato federal Revenue Service. Akwai Nigerian Police Force da kanta. Akwai Nigeria Immigration Service. Amma aikatan shige da fita, akwai ayyukan wurin su da suka ba wa waɗansu kamfanoni suke yi. Muna son mu san menene yarjejeniya tsakanin su da waɗannan kamfanoni. Nawa ake samu wa gwamnati? Duka ba su nan. Akwai Ministry na Tsaro, Defense wanda Nigerian Army, Nigerian Air Force, Nigerian Navy ba kananan kudade ake badawa ba. Ku zo ku yi bayani ku kare kanku ga maganan da Auditor General ya faɗi. Dukan su ba su azuwa. Kuma wannan committee ba wai don ni ina shugabancin ta ba committee ce da take da manya-manyan senatoci a ƙarƙashin shugabanci na ina da tsofaffin gwamnoni biyar. Ina da tsofaffin ƴan majalisa irin su Abdul Lingi. Committee ne da take a cike a ƙoshe da wanda suka kai suka san abinda suke yi to don me za ka mana wannan reni mu kuma ba ƴan aika bane da shugaban NNPC da shugaban NUPRC da na immigration da duk wanda na lissafa nan dan aikan shugaban kasa ne goben ya tashi ya ga dama duk zai kore su mu kuma ba mai koran mu
game da maganar matsalar tsamin tsaro a arewacin Najeriya kuwa tsohon kakakin rundunar sojan kasar Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Shekamayar ta ne jaddada cewa a gaskiya fa akwai matsala.
Kasa tana fama da matsala. To amman arewacin Najeriya yafi kodina matsala, musamman ma matsalar tsaro. Rashin aikin yi, matasa, matsalar tsaro da kuma rashin haɗin kai da sauransu.
Kai magana akan matsalar makamai yadda ake sai da su a iyakokin Najeriya. Me ya jawo hankalinka?
A hakikanin gaskiya wato abin ya wuce diyan da kake zato matsalar tsaro. Ba dan komai ba saboda matsalar tsaron da ake da ita da kuma ganin cewar abin da ya kamata a yi ba a yi ba, mutane sun dauki nauyin kare kansu. To har sai ta kai ga yanzu ana saida makamai da harsasai kamar yadda ake saida gada a arewacin Najeriya, wanda bai kamata ba. Kai ka sani matsala irin waɗannan abubuwa idan aka bada makami karɓo shi matsala ce. To musamman ma kuma su makami ka san abin da ake da su, ko dai a jima wani ciwo ko kuma ma a halaka shi ko kuma a yi ɓanna, to abin da ba mu so kenan. Dole ne na jawo hankalinmu kan waɗannan matsaloli da yanda za a ɗauki matakai na gaggawa a ga an yi maganin shi, yanda arewa za a koma matsalar abinci, matsalar tsaro, matsalar zamantakewa duk za su kau.
Shi kuwa kakakin ƙungiyar Tuntuɓa ta Arewacin Najeriya ACF Professor Muhammad Tukur Baba cewa yake gwamnonin Arewacin Najeriya ma fa suna da rawar da za su taka wajen magance matsalar tsaron da ta jefa Najeriya cikin wahala.
Tsarin mulki ya kayyade abin da gwamna zai iya yi akan tsaro don bai da rundunan sojoji da sauransu, amma duk da haka mun kira gwamnonin nan su matsa shugaban kasa. Su ne ke ƙauyuka, su ne ke jihohi, su ne ke zaune da mutane, su ne ke zaune da rashin tsaro. Don haka muna kira kullum, muna jaddada musu, muna nadatawa su tuna wa shugaban kasa ga abin da jihohin su ke ciki. Kuma muna so su haɗa kai ya kasance suna magana da baki ɗaya. Abin da ke faruwa a Benue shi ke faruwa a Katsina, shi ke faruwa a Sokoto, shi ya tabarbare a Zamfara. To kaga kuwa shi ya zo ya shiga Niger. Don haka dole a haɗa kai, duk matakai da aka ɗauka a Katsina dole a ɗauka a Niger, dole a ɗauka a Zamfara, dole a ɗauka a Sokoto. In ba haka ba matsalolin za su yi ta tashi ne daga wannan jiha su je wannan jiha, in an kore su nan su yi. Muna so a yi wa rashin tsaron nan zobe, yadda duk ɗan ta'adda ya zaga zai samu an shirya za a dakile duk wani abin nan nasa.
Game da ayyukan hukumar shige da fice a Najeriya wato custom, kuwa shugaban wata kungiya mai suna One Voice Comrade Abbas Abdullahi ya kasa ne ke cewa hukumar ta kawo sauye-sauyen da kowa ke ta madalla.
One Voice Development Initiative kungiya ce wacce take raji akan kare martaba da kuma jan hankalin gwamnati akan dukkan al'amari da ya shafi gina al'umma, gina ƙasa da kuma jan hankali akan abubuwan da ya dace. A takaice, mun yi wannan zama ne musamman domin mu kira ga mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya duba akan tsari na gudanarwa akan abin da ya shafi ayyukan custom. Tun daga lokacin da mai girma shugaban ƙasa ya ayyana Controller General Mr. Bashir Adewale Adeyemi a matsayinsa na shugaba na custom, an samu ci gaba wanda ya wanzar da alheri ga ƙasa, musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma tara abubuwan da ƙasa take da bukata, da abin da ya shafi sa ido da inganta tsaro akan abin da ya shafi bodoji da hanyoyin shige da fice na ƙasa, musamman bodoji irin na Sokoto, Kebbi da kuma ainihin Lagos. Ba da baya ga haka, ya samar da wani yunkuri wanda yake na tallafa al'umma ta ƙasa, musamman cewa idan an samar da kayan abinci a sayar da su ga mabukata, domin a tallafa shirin shugaban ƙasa wajen samar da abinci ga kowa da kowa. Wannan yana daga cikin abin da ya ja hankalinmu. Muke kira ga shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, duba da irin yanda wannan committee a ƙarƙashin CG Mr. Adewale aka yi wannan samun ci gaba, to ya zama na wajibi da a duba yiwuwar yanda za a ƙara lokacin su na aiki, domin a cigaba da samun wanzuwar wannan tattalin arziki na Najeriya yana ƙara samuwa ta hanyar shige da fice.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya, saboda haka dole mu rinka jaddada musu kada su shagala. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 966 ne su yi sallamar cikin kudirin da a kansu ne ake zargin suna danne kuɗi malala. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri, ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kala kala. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.